نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول محمد بن سعيد ابن رسلان في كتابه لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها وفضائلها يقول في الصفحة السابعة بعد الستون الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين يقول المظاهرة معناها المعاونة ومظاهرة المشركين على المسلمين إعانة الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر وهذا هو التولي ومن يتولهم منكم فإنه منهم يتولاهم بالمناصرة والمعاونة أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر ولم ينكر ومن لم ينكر الكفر فهو كافر قال سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين المائدة وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتداء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون المنتهانة وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يقول الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله
ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakon sa muna ƙara neman agajin sa muna ƙara neman tallafin Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu baki daya wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah madaukakin sarki ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma ya kuma haskaka musu hanyar tsira ya bayyana musu hanyar fata saboda kar su bita bayan haka ya ku ƴan uwana masu girma Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala ya kulla babi a cikin littafinsa mai suna la ilaha illallah ma'anarta sharuɗanta abubuwan da suke warware ta da kuma falalarta da alherinta ga musulmi a cikin wannan littafi a shafi na 67 ya kulla babi mai suna muzaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum alal muslimina wato taimakawa kafirai da kuma agaza musu musamman akan al'ummar musulmi ya faɗi maganar muzahara mai ake nufi da muzahara yace ma'anahu al-mu'awana wato ana nufin ka taimake su ko ka agaje su idan mutum ya taimaki kafirai akan musulmi ko kuma yayi wani abun da zai karfafa gwiwar kafirai ya kuma yi abun da zai jawo musulmi su tutu to wannan kai tsaye malamin suka ce in dai ya san abin da yayi ba daidai bane yana sane tare da dukkanin hanyoyi dan a tabbatar masa da kuskuren shi da abin da yayi kuma yayi kene ne akan haka to wannan mutumin ya zama kafiri to haka taimakon su yana daga cikin ma'anar taimakon su shine kaunar su da kuma san su san kafirai da kaunar kafirai wannan kai tsaye yana daga cikin kafirci sai fa idan an yi wa mutum bayani ya ce ai bai fahimci haka ba ya dawo ya ce tun da haka ne baya kaunarsu to wannan ya zamanto cikin musulmi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul ma'ida kamar yadda za mu zo mu karanta ayar in detail ma'ana tun daga farkonta har ƙarshenta amma anan Allah yana ce mana wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibinci lamarin kafirai daga cikinku to ya zama cikinsu ma'ana shi ma ya zama kafiri dan uwansu yatawallahu bil munashara malamai suka ce shi ne ya jibinci lamarinsu ta hanyar ya taimaka musu wal mu'awana ya agaza musu aw ya tawallahum bil mahabba ko kuma ya jibinci lamarinsu ta hanyar nuna musu so da kauna fa innahu yakfur malamai suka tabbatar da cewa wannan mutumin ya zama kafiri li'annahu ahabba al kufra domin ya so kafirci wa ahabba al kuffara kuma ya so kafirai wanda kuma duk ya so kafirci ko kafirai wannan mutumin kafiri ne dan haka suka ce fa yakfuru bidhalika mutum yana iya kafirta ta hanyar nuna musu so ko kauna cikin abin da ya faru a cikin wannan ahabbahum ai ma'anahu lam yunkiru al-kufra baya inkarin kafirci kenan kuma baya inkarin kafirai wanda kuma baya inkarin kafirai to wannan kafiri ne ya faɗa a cikin suratul ma'ida din har ilau yace wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin wanda duk ya tsinci lamarin kafirai da arna to shi ma yana cikin kafirai ko arna Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran yace ya ku masu imani idan kuka bi waɗanda suke wani bangare na kafirai daga cikin ahlul kitabi yardukum ba'da imanikum kafirina za su mai da ku kafirai bayan da kuna da imani sai ce wa kaifa takfuruna ta ya za a ku yarda ku kafircewa Allah wa antum tutula alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu bayan ana karanta muku ayoyin Allah kuma a cikin ku akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nuna muku abin da yake daidai ya amurkum bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar yana ainihin wato taimaka muku ya ga muku abin da yake daidai ku aikata ya kuma hada ku abin da yake ba daidai ba ya nuna muku illarsa da matsalarsa wa fiikum rasuluhu Allah yace wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wanda di yayi riko da igiyar Allah to wannan ya shirye zuwa ga hanya wacce take mai kakkiya wacce take madaidaiciya wa qala subhanahu Allah ya sake fada yace ya ayyuhal ladina amanu in tudiu alladina kafaru ya kuma su imani idan kuka bi wadanda suke kafirai yarudukum ala aqabikum za su dinga mai da ku akan dugadugunku fatan qalibu khasirin za ku juyo kuna masu tabewa da asara Allah ya ce balillahu maulakum kusani Allah shine masoyinku majibincin lamarin wa huwa khairun nasirina kuma Allah shine mafi alherin masu taimako duk wani mai taimako a duniya bai yi ya Allah ba ina ya Allah babu ya Allah ba wanda yake Allah taimako ba wanda yake Allah agazawa ba wanda yake sai ya hada kansa da ubangiji wajen taimakon mu'minai da taimakon bayin Allah Allah ya sake faɗa mana har ila hazal yau dai a cikin suratul mumtahana a lokacin da wasu daga cikin musulmai kafar su ta so ta zani wajen bawa ainihin wato sirri na musulmi dan su nuna cewa suna neman yadda za a yi su kubutar da iyalansu da ahalinsu Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya kuma su imani kar ku riki maqiyanku kuma maqiyana ka duba yadda Allah ya jingina kiyayyar zuwa gare ki kai tsaye sannan kuma ya jingina kiyayyar kafire zuwa gare ku aduwwakum wa aduwwi aduwwi wa aduwwakum awliya maqiyanku kuma maqiyana ku rike su wasu abun kauna wasu abun so tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu kauna qarara wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq bayan ku sun kafircewa abin da kuke ciki na gaskiya abin da yazo muku na qur'ani da abin da yazo muku na manzancin manzon Allah da abin da yazo muku na musulunci sun ƙaryata sun ki yadda da ki kuma ku ku zo ku yarda ku ainihin wato nuna musu kauna akan haka yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah suna ainihin wato fitar da annabi da ku saboda kun yi imani da Allah har zuwa dai karshen aya Allah ya sake faɗa mana a cikin suratul mumtahanan dai yace ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ya ku masu imani kar ku jibinci labarin mutanen nan da ghadiballahu alaihim Allah yayi fushi da su kad yabisu min al-akhirah sun daga tsammani daga samun rabon lahira duk wani kafiri ya sani in yaje lahira Allah ba zai mar rahama ba ba kafirin da bai san haka ba wallahi sai dai ya rufe ya danna zuciyarsa ya ci gaba da tafiya kan kafirci saboda son zuciya domin nassi ne na aya ya nuna cewa kafirai sun yanke kauna daga rahamar Allah sun tabbatar wa kansu cewa lallai wannan abin da suke kai ba daidai bane dan haka suna nan akan kafirci wanda Allah ya ce maka ne yake dawowa ya reverse ya shiriya ya dawo cikin addinin musulunci wanda kuma Allah bai nufa da shiriya ba to sai ya ci gaba da ainihin wato tafiya kan kafirci har ya koma zuwa ga Allah Allah ya faɗa dangane da mutanen Fir'auna da Fir'auna yace wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha sun yi jayayya da tafarkin da annabi Musa ya zo musu da shi da annabcin da annabi Musa ya zo da littafin da annabi Musa ya zo da shi da addinin da annabi Musa ya zo da shi wajahadu biha amma fa wastaykanatha anfusuhum zukatansu sun tabbatar da cewa annabi Musa ya zo da gaskiya annabi Musa ya zo ne da addini na gaskiya ba hayaniya annabi Musa da izo da ita ba kamar haka duk kafiri ya san wannan wastaykanatha anfusuhum me ya faru yasa suka yi haka sai Allah ya ce zulman saboda tsantsan zalunci wa kansu sun zalunci kansu wa uduwan da kuma neman daukaka duniya sun zalunci kansu kuma suna neman daukaka yasa suka kafircewa Allah amma sun san abin da suke na kafirci ba daidai bane dan haka Allah madaukakin sarki yace kad yaisu min al-akhirah sun daina tsammani daga samun rahman lahira kama ya isal kuffaru min ashabil qubur kamar yadda dai kafirai suka daina tsammani daga ainihin wato daga cikin wadanda suke ma'abota cikin kabari kafirai sun daina tsammani daga rahmar Allah subhanahu wataala ya kuma su imani ku sani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul ma'ida yace ya ku masu imani la tattakhidu al yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudawa da nasara wato abin soyayya da abin kauna a cikin ku sai Allah yace ba'aduhum awliya ba'd shahin su yana son shahi ne yana jibintar shahi ne Allah yace wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibinci lamarin su ya kaunace su to shi ma zama daya daga cikin su inna allaha la yahdi al qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai Allah yace fataral ladina fi qulubihim marad zaka ga wadanda suke da tuta a cikin zukatan su yusari'una fihim suna gaggawa wajen nuna wa kafirai kaura suna kokarin su nuna suna tare da arna fataral ladina fi qulubihim marad Allah yace zaka ga wadanda suke da tuta a cikin zukatan su yusari'una fihim suna gaggawa wajen nuna wa wadanda suke kafirai kauna wa yaquluna hujjar su ma shine suna cewa nakhsha an tusibana da'ira muna tsoron in ba mu nuna musu kauna ba ba mu nuna muna tare da su ba kar wata bala'i ko wata musiba ta same mu daga cikin su sai Allah ya ce fa asallahu akwai yuwar Allah an ya'tiya bil fathi yazo muku da budi ba ta hanyar arna ba ba ta hanyar kafirai ba ya ba ku nasara akan duk abin da kuka sa a gaba ba tare da kun kaunaci arna ko kafirai ba aw amrin min indihi ko kuma Allah ya juya lamarin daga gurin shi ya zama abin da kuke tsoro in ba ku yi musu kaza ba Allah madaukakin sarki ya samar muku da wannan abin da kuke tunanin ba zai samu ba ko kuma abin da kuke tsoro zai faru da ku na musiba in ba ku yi musu kaza ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar muku daga wannan musiba saboda kun nuna kauna gare shi kun watsar da su Allah ya ce asallahu fa asallahu Allah madaukakin sarki ya ga dama an ya atiya bil fatihi yazo da budi daga gurin sa aw amrin min indihi ko kuma wannan lamari daga gurin sa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina sai su mu'minan da suke so su nuna wa arna kauna sai su wayi gari akan abin da suka boye a cikin zukatan su suna masu nadama ya ku dan uwana masu albarka dalilin wannan khutba tamu da kuka ji muna ta kawo ayoyi da suke nuna wajibi ne akan musulmi ya ki nuna wa kafirai kauna da soyayya shine abubuwan da suka faffaru daya biyu uku ga mataimakin shugaban kasa na yanzu Alhaji Kashim Shatima wanda waɗannan abubuwa sun faru waɗanda ba su da dadi kuma duk musulmi ne kishin addininsa zai ji takaici da bakin ciki akan faruwar waɗannan abubuwa to sai muka ga cewa amana ce haƙƙi ne a wuyanmu mu fito mu bayyana wa al'ummar musulmi kusakuran wannan bawan Allah da abubuwan da ya aikata wanda suke ba daidai bane akalla mafi uzurin da zamu yi masa na ƙoro ruwa mutum yayi kuskure ya faɗa kalmomin da suna iya kafirta shi idan bai tuba ga Allah ya dawo zuwa ga musulunci ko kuma idan yana da ta'awili da yake waɗannan kalmomi shi a fahimtar sa yana ganin ba kalmomi bane ba su nauyi to mu fahimtar da shi cewa nauyin kalmomin sun kai su fitar da shi a addinin musulunci dan haka yaji tsoron Allah ya gyara su kuma ya dawo cikin taitayin sa giyar mulki kafin ya kwankwade ta wasu bewa sun kwankwada kuma sun amayar da ita wannan shine dalilin wannan huduba abu na farko da ya faru da wannan bawan Allah jama'a lokacin da suke kokarin takara kun sani cewa siyasar Najeriya ko kaki ko kaso addini ya riga ya shiga ciki kuma mu matsayar mu shine inda duk addinin mu ya karkata muna nan a wannan gurin wallahi daga nan har mu mutu mu a wannan matsayar muke ba duniya muke nema ba kuma ba ita muke so Allah ya bamu ba wallahi so muke Allah ya bamu lahira ko da mun rasa duniya kuma mu mun sani wallahi in muka nemi lahira Allah zai iya hada mana hajjar duniyar wallahi amma duk wanda ya nemi lahira duniya kadai wallahi babu tabbacin zai same ta kuma yayi asarar lahirar shi wannan shine dalilin da yasa duk inda kaga mun karkata to muna fatan addini ta wannan gurin yake dan haka siyasar kasar nan addini ya riga ya shiga ba yadda za a yi ka fitar da addini a ciki ba yadda za a yi ka fitar da addini amma wanda da yake kokonto yana ganin abin kamar ba haka bane yana ga mu da muke bayani sai yar mu aka yi yasa muke bayyana wa mutane wannan to me hankali daga cikin irin waɗannan a wannan siyasar ta wannan karin tabbatar masa cewa haka al'amarin yake. Haka ne jama'a ko ba haka bane? Jama'a da yawa da suke kokwantan cewa fa ba gani nan ba haka bane. Su Malam Ja'far da suka rasu sayen su akai, su Malam Albani Zariya sayen su akai, su Dr. Abdullahi Gadon Kai sayen su akai, su Malam Tijjani Buruntum sayen su akai, su Malam Saliha Hayajingir sayen su akai. Waɗanda da suke ganin haka ne yasa ake wannan bayanan, to a wannan siyasar ta wannan karo sun fahimci cewa abun ba haka bane, da gaske ne harkan nan addini ya riga ya shiga ciki, ko kai addinin ka ko karka yi dai suna su za su ya bayyana. To shikenan, tun lokacin da wannan bawan Allah aka zabe shi a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa, ya fito wata magana wanda duk musulmi a lokacin ba wanda ransa bai baci ba, musamman waɗanda suka ji maganar kuma suka ganta a social media, shine furucinsa da ya yi cewa da lokacin da aka zaɓe shi, to sai zama arna suka fara cece ku ce an haɗa musulmi da musulmi, su wallahi ba su yadda ba, za a musuluntar da Najeriya, za a yi waye, suka dinga hayaniya, kafafen yaɗa bayanai, gidajen talabijin, gidajen rediyoyi, kan wayoyin suka dinga status, suka dinga cartoon, suna ɓorawa, suna aibanta mu, suna aibanta addininmu. Wannan mutumin da ya fito maimakon ya tsaya yi magana ta hankali, ko da ba zai nuna yana goyon bayanmu ba, to aƙalla ya yi magana da duk mai hankali in ya ji ya san cewa ya kauce ne, ba wai ya fito ƙarar ne don ya daɗaɗa waɗannan mutanen ba. Kawai buɗar bakinsa ya fito ya ce shi fa ya kamata mutane su gane, shi fa ba wakilin musulmi ba ne shi. Shi ba musulunci yake wakilta ba, ba musulmi yake wakilta ba. Sarkin musulmi shi yake da haƙƙin wakiltar musulmi, shi ba nufi wannan ba ruwansa a cikin wannan. Ya fito ƙarar ya bayyana wannan. Ana cikin takara a daidai lokacin da arna suke nuna ma ƙiyayya, a daidai lokacin da musulman ƴan uwanka suke kokarin haɗa kai su taimake ka, ka haye a lokacin ka fito kake faɗa musu wannan magana cewa kai ba wakilin su bane. Da haka a wancan ƴan lokacin ƴan waɗanda suke wancan bangaren sun ɗauki wannan maganganun, sun so su yi campaign da ita wajen su ɓata musu al'amarin. Amma wa ya'aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafiruna. Allah ya ki yadda wannan abu ya faru, saboda Allah ya ga zukatan ire-iren ka, ire-irena, wala Allah mu tsakaninmu da Allah muke yi. Sai Allah ya ce wannan matsalar ba za ta sabbaba muku da rashin nasara ba, ku je zan ba ku nasara da izinina. Wannan abu ya zo ya faru, muka ja baki muka yi shiru, magana tana kan wayana, duk abin da aka yi muna sane, mu ba daƙiƙai ba ne, muna sane da duk abin da ke faruwa. Amma muka ɗaga kafa muka bar wannan magana ta wuce ba don komai ba, saboda tunanin cewa in aka ce za a yi magana akan matsalar, wala Allah wasu su ɗauki wannan a matsayin karar bara na yaƙarsu a matsayinsu na musulmi guda biyu da suka fito neman takara. Ina laifin ya fito ya magana? Shin a dokar ƙasar nan wa ya hana musulmi da musulmi su fito su yi takara? A gaya mana a constitution na Najeriya, a karanto mana sakin layi da ɗaura layi da watsar da layi da jefar da layi, duka a karanto mana. A gaya mana inda aka ce musulmi da musulmi doka ba ta ba su dama su yi takara ba. Ya ja bakinsu ya shiru kawai, ba shi kenan ba? Duk mai hankali in ya ji bai san me kake nufi ba ne? Sai ka fito ka nuna wa al'ummarka cewa kai baka tare da su? To in ka ce baka tare da su, ko ba kai ba wakilin, to wakilin waye kai? Idan ka ce kai ba wakilin musulmi ba ne, kai wakilin waye ne? Labudda a matsayinka na shugaba akwai inda kake wakilta, haka ne ko ba haka bane? Ko waye kai da karamin shugabanci da babbansa? Wallahi tallahi akwai waɗanda kake wakilta. To sai ka gaya mana wa kake wakilta. Jama'a, wannan magana ta yi muni, amma muna kauda kai akan ta. To sai matsala ta biyu da ta faru, da ya tashi ɗauka bayan an ci zaɓe ne wannan, shi kuma da ya tashi ɗaukar ADC-sa da chief security officer ɗin shi, sai ya ɗauki dukansu arna, ɗaya Inyamuri nan kudu, ɗaya arnan arewa. Ba zan iya bambanta waye chief security officer ba, ba zan iya bambanta wane ne ADC nasa ba. To shikenan, tunda ka ɗauki waɗannan mutane a matsayin su ne masu kula da lafiyarka, inda duk za ka shiga ka fita da su, za ka shiga ka fita, ko magana sirru za ka yi tare da su, za ka yi duk wani taro da za a je da su, za ka je. Su suke tsayuwa a gefenka, su suke kula da gurin kwananka, su suke kula da komai naka. Kana musulmi kai wannan, to mu ɗauka dokar ƙasa ta baka dama, domin a harkar shugabanci akwai abin da kai da kanka kana iya wa kanka ba tare da wani ya sa ma baki ba, kana da 'yanci. Akwai kuma abin da dole sai majalisar zartarwa ko wani abu makamancin haka sun ba da dama sannan abin ya zama doka ko kuma a yi shi wannan yana da right ya dauke wanda yake bukata to amma ga wasu ayoyi zamu gara maka a halin yanzu ka san hatsarin da ka jefa kanka a ciki Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lamukum khabalan wadduma anittum qad baratil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qiluna Allah yace ya ku masu imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku dauki wadanda suke bitana in aka ce bitana malamai suka ce shine wanda ya san komai naka ya san cikin ka ya san wajen ka ya san cikin ka ya san shimfudin ka ya san ina kake zaka je yanzu ina zaka dawo in ka dawo ina zaka tsaya ina zaka je jama'a ADC da Chief Security suna cikin wanda suke sanin wannan tattare da shugaba ko ba sa ciki Allah ya ce to kar ku dauki wadanda ba ku ba su zama kuku su ne suke wakiltar ku a wannan bangaren la tattakhidhu bitanatan min dunikum Allah ya ce la ya'lunukum khabalan wallahi bazasu raga muku ko su sassauta muku tutarwa ko mugunta ba duk abin da suka ga za su iya yi wajen su tutar da ku ko su rasar da ku a duniya gaba daya wallahi za su iya yi in ji Allah idan kuma ka ce ba gaskiya bane to Allah ka ƙaryata ni ba ne ka ƙaryata ba Allah ya ce lallai ilallah waɗannan mutanen ba za su rigar maka da cuta ba la ya'lunukum khabalan Allah ya ce wadduma anittum kai sun ma yi kaunar sun ma yi fatan duk abin da zai wahalar da ku duk abin da zai cutar da ku duk abin da zai jefa ku cikin bala'i so suna kaunar ya faru da ku Allah ya ce qad badatil baghdha'u min afwahihim hakika gaba da kiyayya ta bayyana gare ku daga cikin bakunansu suna bayyana kiyayya da gaba a gare ku Allah ya ce amma wa ma tukhfi suduruhum akbar wallahi abinda suka tsoye a cikin kirjinsu yafi girma dan haka ka sani kai musulmi duk yayin da kafiri zai nuna ma ɗaya ne cikin ɗarin abin da yake zuciyarsa wallahi ɗaya ne cikin dubun abin da yake zuciyar shi wannan Allah mu ne yake magana ba ni nake magana ba dan haka cewa maganar ma gaskiya ne wallahi kamar rage mata tawaya ne rage mata daraja ne ma a ce ma gaskiya ai ta ma ku gaskiya gaskiya magana ita kanta gaskiya san da wannan magana ta zo ta zama gaskiya saboda haka Allah ya bayyana mana qad badatil baghdha'u min afwahihim Allah ce wama tukhfi suduruhum akbar abinda suka boye a cikin kirazansu yafi muni sama da wancan sai Allah ya ce qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qiluna na muku bayanin ayoyi na dalla dalla in ku ba mahaukata bane daga duk wanda yake jin cewa zai jawo wani arni a kusa da shi shugaba ne kai ko dan kasuwa ne kai to ka ji ne abinda Allah ya ce da tare da shi ya riga naka ko ka gaskata maganar kai aiki da ita ko ka watsar mu dai haƙƙin ku haƙƙin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya haƙƙi ne mu faɗa domin Allah ya riga ya ɗora mana wannan nauyi na cewa idan aka yi ba daidai ba ko mutum yana nema ya kangare wa Allah dole ne mu jawo shi mu nuna masa cewa wannan abin da yake ba daidai bane a ƙaramin shugabancin da mu ma Allah ya danka mana da haka Allah madaukakin sarki bayyana mana wannan da haka ka sani da ka ɗauki ADC ka ka ɗauki ainihin wato Chief Security Officer ka zama ba musulmi ba wannan haƙƙinka ne kana da dama kai haka to amma abin da ya ba mu haushi jama'a magana aka zo ana yi sai zo yana nuna kan cewa ai shi gashi ma ya dauki ADC da wanda yake Chief Security Officer sa ba musulmi ba shine za a zo ana zargin sa cewa baya tare da kafirai baya tare da kristoci me yana kana wannan magana tunda ka dauke su doka ta baka dama ka ja bakinka kai shiru mana sai ka an dauke ka a kamera kana jawabi kana cewa wani tashi gashi nan sunan sa wana wana arnan guri kaza ne kuma nin dauke shi a matsayin kaza dina me amfanin fadin haka me kake nufi da wannan magana idan kana so ka faranta musu ne ko kuma ka gamsar da su cewa kai kana tare da su to Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu Allah ya ce wallahi ba za su taba yarda da kai ba sai ka koma arni dan uwansu
ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw addu 'alaykum al-anamin min al-ghayz Allah yace qul mutu bi ghayzikum inna Allaha 'alimun bi dhati as-sudur Allah yace ha antum ula'i tuhibbunahum ga kunan ku kuna nuna kuna san su wa la yuhibbunakum amma su ba sa san ku ba sa kaunar ku Allah yace wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna imani kuma da littafin Allah gaba daya Allah yace wa idha laqukum qalu amanna in sun zo inda kuke sai su dinga cewa ai muna tare da ku ai muna tare da ku wa idha khalaw idan da zasu juya baya kuma Allah yace abdu alaikum al-adamina min al-ghayz sai sun tacci da yatsa saboda fushi ya ina ma wannan in harde shi ina ma wannan in yika ba irin yadda mutum ke ciza yatsa yana mummunan fata akan wani Allah yace haka suke sanda Allah ya kwatanta yadda zasu yi abdu alaikum al-anamila suna tije yatsa akan ku suna fatan bala'i ya same ku min al-ghayz saboda kiyamar ku da fushi da suke da ku Allah yace qul mutu bi ghayzikum kace musu ku mutu da fushin ku da musulmi ku mutu ka duba yadda Allah ke taya mu yaki da arnan nan jama'a Allah ke taya mu fada da su amma mu muna rungumo su muna kawo cikin al'amarin mu Allah yace qul mutu bi ghayzikum ku mutu da bakin cikin ku arna inna Allah alimun bi dhati sudur Allah masani ne dangane da abin da yake cikin kiraza to in ka dauke sun zama mataimakanka na me a tashi a dauke ka a social media a dauke ka da camera a yada wa duniya kana bayyana musu cewa kai ga abin da kai saboda ka nuna musu kauna jama'a a kasar nan fa aka samu ministan da yazo yana nuna cewa ai shi ma'aikatan da ya dauka a office din sa ai idan za a biki diddiga ai ma kafire sun fi yawa akan musulmi yanzu dan Allah wannan jarumta ce yanzu wannan dan Allah gwaninta ce nasu ya zama nasu namu ma ya zama nasu ban gane ko kun fahimce ni ba idan nasu ya zo ya musu hidima kuma in namu ma ya zo ya musu amma minista ne fa ya fito yana alfahari da wannan yana ganin abin kirki yayi dan ya gamsar da arna cewa hibaya nuna bambanci ko shakka babu musulunci bai yadda ka dauki haƙƙin da ba na mutum ba ka bashi wannan bai musulunci bai da wannan ba ko da kafiri ne kuwa amma ko ba daidai ba ne kayi abin da ka cutar da musulmi ina ma laifin ka ce an yi 50-50 kowa na bashi haƙƙinsa ba shi kenan ba wanda duk yadda zai dan kuma ta adalci ya ce a to gaskiya yayi kokari ya kwatanta adalci a matsayin sa na shugaba ya dauki 50 ya ba waɗannan ya dauki 50 ya ba waɗannan to amma ka zalunce mu kuma kana bayyana wa duniya saboda haka ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana illar da ke cikin haka kai jama'a bari ku ji Allah madaukakin sarki a cikin suratu ali imran yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina kada musulmi mu'mini ya yarda ya dauki kafire a matsayin abokan kaunar shi abokan soyayyar shi ya ajiye mu'mine yan uwansa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina Allah yace wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in duk mutumin da yayi haka wallahi shi ba komai bane a gurin Allah jazakumullahu khairan a guri wani guri Allah ya tambaya kamar yadda malam Yunus ya faɗa yanzu ayaftaguna indahumul izza daukaka kuke nema a gurin arna wata daraja kake nema wanda baka ba Allah bai baku ba barkaji Allah madaukakin sarki yace wa man yafa'al dhalika falaysa fi nallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu wa illahi al-masir a wani guri sai Allah ya kyara cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinahu wallahi ka nan wala tu'minu ka je duk malaman tafsiri ba maganan ka sai imani bane a'a wala tu'minu kar ku yadda kar ku taba amincewa da wani mutum a duniya
illa liman tabi addinakum, sai wanda ya bi addininku.
Allah bai yarda ka dauki yarda da aminci ka bawa duk wani kafiri ba.
Illa liman tabi addinakum, sai wanda ya bi addininku. Sai Allah ya ce kul innal huda hudallahi, ka ce musu shiriya dai ita ce shiriyar Allah, ba wata shiriya in ba ta Allah ba.
Ta ahadin misal ma utitum, Allah ya ce na faɗa muku haka ne saboda kada wani ya zo ya ce ai an ba wa wani daga cikinsu kwatankwacin abin da aka ba ku. Ma'ana Allah yana nuna mana a nan babu wani abu da arna suke da shi wanda za mu sha'awa a hannunsu, bal ma su ya kamata su sha'awan nasu. Na'am. An yi ta ahadin misal ma utitum aw yuhajjukum bihi inda rabbikum, ko kuma su zo suna jayayya a gaban Allah akan wannan abin tattare da ku a gurin Allah, ba wani abin da arne zai je yi gaban Allah ya kafa hujja akan cewa ya fi ka daraja a gurin Allah, babu shi wallahi. Sai Allah ya ce kul, ka ce musu innal fadla bi yadillahi, falala a hannun Allah take, yu'tihi man yasha'u, yana ba wanda ya ga dama, haka ne ko ba haka ba, wallahu wasi'un alim, Allah ya ce shi ne yalwatawa da kuma masani ne. Dan haka kai kuskure mataimakin shugaban kasa, muna ma nasiha daga ji tsoron Allah, ka kame bakinka dangane da irin waɗannan maganganu, kuma ka fito ka tuba wa Allah akan irin wannan kalmomi da kai nan ka ce kai baka wakiltar musulunci, ka baka wakiltar musulmai, to muna so ka bayyana mana wasuwa kake wakilta, mu dai mun zabe ka ne dan ka zama wakilinmu, jama'a haka ne ko ba haka bane, dan ka zama wakilinmu muka zabe ku, kuma muka ce a zabe ku, to kai da kace ba kai ba wakiltar musulmi kake ba, to me kake nufi, muna so ka fito ka gaya mana wanda kake wakilta. Na biyu, ka dauki chief security officer ka, ka dauki ADC ka kafire, kuma ka fito kana alfahari da haka, ka manta da Agui Iransi, ka manta da wanda suka kashe ma Sardauna, ka manta da su Captain Bisalla, wanda Captain Bisalla idan General Murtala Muhammad Ramat ya zauna yana jawabi a matsayinsa na shugaban kasa, Bisalla yake zauna a gefensa na dama. Kaje duk bidiyon kai downloading ko a yanzu bayan mun tashi, kaga jawaban General Muhammadu Murtala, ka duba waye ne a gefensa na dama ko na hagu, Bisalla ne a bayansa, arne ne, kuma da shi aka engineering kashe shi, ko ma shi ya kashe shi, kana sanar da wannan ko ba ka sanar da wannan? Ai mun san kana da ilimi kuma kana bincike, ka san da wannan ya faru a kasar ka, a shugabannin ka da suka gabace ka, ko ba ka san da wannan ba? Idan ka dauke su, ka dauke su, ka ja bakin ka, kai shi ba abin da ya dame mu, wannan lafiyar ka ce. Sai abu na uku na ƙarshe jama'a, ko satin nan bai yi ba, wannan mutumin ya sake zuwa ya tarka wata magana mummuna, an zo ana maganar zaben shugaban da zai zama shugaban Senate, wutar bakinsa sai yake cewa shi a gurinsa, to ni haka ya faɗa, ni a gurina Kirista ɗan kudu lalatacce, lalataccen Kirista ɗan kudu ya fi cancanta ya zama shugaban majalisar nan sama da nagartaccen musulmi ɗan arewa, haka ya faɗa. Duk fassarar da za ka yi maganar abin da za ka dawo kenan, na rantse muku da Allah, lalataccen Kirista ɗan kudu shi a gurinsa ya fi nagarta da dacewar ya zama shugaban majalisa sama da nagartaccen musulmi ɗan arewa. Jama'a, don wannan wakilcin muka zaɓi waɗannan bayin Allah? Ba don haka muka zaɓe su ba. Ba za mu ci amanar ku ba, na rantse da Allah ba za mu ci amanar ku ba, domin wallahi in mun ci amanar ku, amana sai ta ci mu na rantsi da Allah. Dole ne mu fito mu bayyana kuskuren da aka yi, kuma mu bayyana musu cewa su fito su tuba, su sani akwai waɗanda suka yi ta yunkurin neman shugabancin ƙasar nan, ire-iren waɗannan kalmomin da suka dinga wa musulunci da musulmi shi ya hana su nasara har yau. Jama'a, haka ne ko ba haka ba? To wallahi su sani za su sake dawowa gurinmu, za su sake dawowa. Din yanda jiyar mulki ta ɗebe ka, akwai dai lamarin da zaka zo kana lalashin mutane kana cewa ku zabe ni, jama'a haka ne ko ba haka ba? Wallahi za mu tuna ma da irin wannan. Kai hankali, ka fito ka janye waɗannan maganganu, ka tuba wa Allah. Mu ba mu za ka tuba wa ba,
alal aqalli idan ka mana kara kace kuma ina bawa al'ummar musulmin Najeriya na arewa da ma na kudu duka hakuri akan waɗannan kalmomi da ne wanda basu ji dadin su ba can kuma ka tuba wa Allah subhanahu wataala wannan ka mana kara kuma mun yadda da gaske kake yi da haka ba fatan mu abin ya cinye ka ba fatan mu shine Allah baka ikon gyara don wannan ita ce kauna ta hakika kar wani abu ya faru da musulmi ka dinga murna kana jin dadi alal bagi ta duru dawair wallahi zai iya yiwa ya juye ya dawo kanka saboda haka wannan magana ta yi muni musulmi ka ce wai kafiri arne lalatacce ba ma nagartacce ba ya fi cancanta a kan nagartaccen musulmi ɗan arewa tun da ya yi maganar da makarrabansa da wasu suna ta ƙoƙarin sun gyara maganar ita magana zarar bunu ce idan ta fito ba ta komawa haƙƙin wanda yake yi wannan maganar haƙƙin da ke kansa shine kawai tuba da Allah amma wallahi dan mu mun yarda da kai cewa ba haka take nufi ba in Allah bai yarda da kai ba aikin banza ne jama'a haka ne ko ba haka ba aikin banza ne da haka kai kokari ka nemi yardar Allah ba yardar mutane ba ma'aikatan ka na social media wasu kafafen yada bayanai su rawaito cewa ai ba haka take nufi ba an fassara an juya maganar ka an yi waye an yi waye an yi waye waɗannan maganganun guda uku a jere duk juya su aka yi dukan su guda uku a jere duka ba shugabannin kasar nan a rasa wanda za a yi wannan sharrin sai kai saboda haka muna jan hankalin mataimakin shugaban kasa da ya ji tsoron Allah ya fito ya janye waɗannan maganganu ya tuba ga Allah mu shine fatan mu kuma shine buƙatar mu mu ba neman matsayi muke ba wannan matsayin shi kansa tsoro yake ba mu wallahi ba mu sanya za mu kare a gaban Allah da shi ba mu ma barantana wancan ba ma neman komai sai a gurin Allah wallahi kuma duk abin da zai ba mu Allah ya hallaka mu dalilin wannan Allah kada ka ba mu wannan abu wallahi ba ma bukatar sa saboda haka ba mu ce a zabe ku dan muna neman wani abu ba mun ce a zabe ku dan ku zama wakilan al'ummar ku wakilan musulunci da musulmi wannan shine dan haka duk lokacin da ka kauce wa wannan tsarin wallahi sai mun fada ma wannan ita ce kaidar kawai wannan ita ce kaidar kawai sannan daga ƙarshe ya ku al'umma ku yi hakuri daga ƙarshe muna ba da duk waɗanda suke cikin tsarin shugabanci shawara duk abin da zaɓe za a yi to in za ku je ku yi aikin sunkuru ta ƙarƙashin ƙasa don naku ya ci mu ba mu hana ku je ku yi ba jama'a haka ne ko ba haka ba amma ka fito ka faɗi maganar da za ta fusata mutananka ko wasu masu wani addini wannan ba daidai ba ne wannan abin zaɓe ake a ƙa'idar zaɓe ba ka fitowa ka ce dole sai wani idan za ka ce dole sai wani to ka yi abin da hikima don me yasa sai ka danganta shi da addini don me yasa sai ka danganta shi da yanki dole ne sai an yi amfani da addini wajen yin abin da ake bukata bi ma'ana abin da muke nufi da wannan wannan kujera zaɓa za a yi ko dai su zaɓi wanda ba musulmi ba ko su zaɓi musulmi sai ka ja bakinka kai shiru ka yi aiki ta ƙarƙashin ƙasa wajen naka yi nasara wanda kake so yi nasara shikenan amma yanzu wannan magana taka ta sa al'umma yanzu sun fito suna ta cece ku ce me amfaninsa to duk wani wanda zai sa a yi wani abu irin wannan ya dinga aiki ta ƙarƙashin ƙasa wajen tabbatar da manufarsa wallahi ya fi akan ya fito ya ɓarin maganganu waɗanda za su jawo mana matsala gaba ɗaya yanzu ga shi ar nan sai dariya suke ta mana gurɓatattun musulmi ko wanda dama suna jin haushin mu cewa mu muka ce ayi kaza suna nan suna ta mana habaici to mu tausayin su muke ji saboda a garin habaicin suna iya kafircewa Allah duk abin da yake da alaka da addini ka iya bakinka akai in ba haka ba za ka yi ɗarin zancen da zai jawo ma fita a musuluncin gaba ɗaya tausayin su muke ji masu mana habaici masu yi mana zambo suna cewa ai kuka ce kaza ai kuke kaza sun manta cewa mu tsakanin mu da Allah muka ce ayi ba don wata manufa ba sa'annan bayan haka ya ku ɗan kwana musulmi akwai abubuwa guda biyu zan rufe da su abu na farko shin kamar me yake jawowa ne da yawa daga cikin mutanenmu sai su dinga kyamar mutanenmu kuma suna kyamar waɗanda ba mu ba me ke jawo haka mutum zai bude business center sai dauko arniya ko arni sai saka shi a gurin katambe sai ta ya san furke amana me ke faruwa mutum zai bude shafin complex sai dauko arniya ko arni sai saka in ka tambaya me ya faru kana musulmi ka dauko arni sai ce sun furke amana sun fi gaskiya sun fi kaza me ya faru me ke faruwa what is going on mutum zai bude wata harkar sana'a da harkar kasuwa amma ya fi gwamnati ya dauki kafiri ya saka a gurin ya ki daukar musulmi kwanan nan akwai yarinyar da aka kore ta a gurin aiki a cikin ma'aikatan kaf ita ce kadai musulma wallahi arnan suka hade mata kai su sabbaba fitina sai su shuna ta su yi barna sai su shuna ta tun mai gurin yana fahimta har ya dawo ya ji abin ya ishe shi ya kore ta kadan kenan daga cikin illar arna idan ka tara su a ma'aikatar ka kaji in baka sani ba wannan case din yana gaba na yanzu haka ba wai case ne wanda na ji labari ko kuma aka zo aka gaya mun ba yana gaba na case din na san yarinyar na san ma'aikatar haka kwanan nan akwai bawan Allah in na faɗi sunansa anan duk garin nan an san shi ko baka taba ganin sa ba kana san sunan shi ya bude ma'aikata ya ɗebi arna duka ya je zuba ya kawo ta musulma ta zama ita ce su to kifa din shi sai zama arnar suka dinga injiniyarin fitina suna shuna ta wata ran takan dawo gida ta gagara bacci saboda an samu shot ta ba da abu daidai wa daidai ko an ba ta abu daidai wa daidai sai a samu shot kai ta yi ta gane abu ya gagara san da wani ya ba ta shawara ya ce to duk abin da aka baki a rubuce ki yi screenshot ɗin shi ki ajiye akan wayarki idan aka zo aka ce ba haka bane yake ce a gashi yadda aka ce haka na bayar ko yadda aka ban haka yake a gashi nan akan wayata da haka ne fa da suka gane ta gane sannan suka hakura amma wallahi har an yi yunkurin sallamarta kaji kadan daga cikin illar da ake mana da daukar arna da kuke a guraren ku suna hana al'ummar mu ta musulmi rashin aikin yi ga ƴaƴan mu nan suna bazacin gari suna neman abin yi kun hana su da niyyar cewa wai ba su da amana sannan akwai yaron da yake yin masa yana faɗa min yana cewa domin daga cikin abin da ake faɗa din maganar da ake faɗa cewa mutanen ba su da amana akwai gaskiya a cikin wasu abubuwa to lallai wasu mu suna cin amana idan an ba su wani yaro yake gaya min yace yana yin masa idan aka cika plastic da kulli kullun masa yace in dai aka yi masa tsakani da Allah ana hada masa daira 10,000 da 10,017 a cikin kulli daya amma duk ranar da ba musulma ne ta yi ba abin da musulmi ya yi ko musulma ta yi sai an samu shot din 4,500 sai aka ma 11,500 idan wacce ba musulma ta yi ba sai a samu naira 17,000 wannan shi ma case din yana gabana na san mutumin na san gurin da ake abin na san mutanen duka ni ba kazar agric bane ba na yin kwaina sai da zakara so saboda haka kaga kenan akwai kanshin gaskiya na cin amana da wasu ƴaƴan mu suke yi to abin tambaya shin annabi ne koyar da mu cin amana jama'a musulunci ne koyar da mu mu dinga zamba cikin aminci to dan me yasa wasu mu suke jawo ake aibanta mu da irin wannan har yana sa muna rasa abubuwan yi a guraren masana'antu da haka kowa ya ji tsoron Allah abu na ƙarshe ku yi hakuri tare da wannan matsalar da take faruwa da wannan bawan Allah wanda muna masa addu'a Allah ya bashi ikon dainawa to kuma a lokaci guda wannan gwamnatin da ta zo ta taho da wasu alkhairan da in aka bi a hankali aka yi hakuri wallahi za a yi nasara akan wasu abubuwa amma ga misalai guda uku katal eh haka ne mu haka muke wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa dan mutun ya maka ba daidai ba ko ya maka laifi kuma bai hanawa kai masa adalci wannan shi zai kai ka zuwa ga koran Allah haka baka ci gaba da sauraro in ka yadda dan baka yadda ba ga hanya eh ga hanya ka tafi ban ce dole he ka zo ba kuma wasu suna cewa wai dan me yasa nake faɗin haka me yasa ba zan dinga hakuri ba to ai hakurin kenan wai gani me yasa zan dinga cewa an ga dama asaba an ga dama kar duk wanda yake jin sauraro na da yake yi alfarma yake mun don Allah da gaiwa kada ya ƙara zuwa duk wanda yake jin zuwa masallaci na da yake ko hudu ba ko ta'alin yana mun alfarma ne wallahi tallahi kada ya ƙara zuwa wallahi kanka kake taimako ba ni ba ni ma tsira nake nema a gurin Allah da haka karka yaudari kanka wai kana taimako na kana zuwa hudu ba ta kana taimako na kana zuwa masallaci na wallahi kanka kake taimako dan wasu na cewa wai indai na fadin haka to da Allah bari mu bada misali a Qur'ani ku ya hakuri ka san mu yan Qur'ani ne eh da Qur'ani da sunna ba mu su ne kan gidan mu Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbika faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur Allah ya ce ka ce musu gaskiya ka zo daga gurin ubangijinka wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce yo ai galama ni idan ka ce abin da nake faɗa ba daidai bane to kenan Allah ma ba daidai ya faɗa ba da yace wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce sai ka ce ka amma Allah gaskiya wannan magana ba ta dace ba ya ana lallashin mutane su higo addini kuma kana cewa wanda ya ga dama ya kafirce so karka ga muna magana ka dauka da jahilci muke yin ta wallahi alhamdulillah ba ta ba alfahari muke ba muna iyakacin kokarin mu kuskure ko bamu fa karfin shi ba wannan shine matsayar mu wahadainahu najdain falaqat hamal aqaba wama adraka mal aqaba Allah ya ce mun shirye da mutun hanyoyi guda biyu ko na kafirce ko na imani ya zaba so saboda haka waɗannan mutane sun zo da wasu abubuwa akalla yanzu guda uku muke counting wanda in Allah ya taimaka wannan abubuwan suka tabbata to gaskiya za a samu canji a kasar nan ci gaba na farko shine kokarin kwato dukiyoyin kasa a hannun mabarnata wanda a wancan karin jama'a a gwamnatin masu gaskiya maciji ya cinye kuɗi an yi shiru wane wane ya cinye biliyan kaza an yi shiru tsawon shekara takwas ɗin nan batun shekarar farko aka kai wasu kotu akan sun ci kuɗi akan a kwato kuɗin har yanzu ba a kwato kuɗin ba kuma ba an sake su a kotu amma ba a gwamnatin masu mai masu gaskiya ku yi hakuri saƙo nake turawa ba da ku nake ba wanda nake da su sun sani a gwamnatin masu gaskiya an yi ta ƙoƙari a ga cewa an kwato kuɗi amma ya gagara saboda tsabar gaskiyar da suke da ita kai a gwamnatin masu gaskiya ne ma aka kai har aka yanke wasu hukunci a ƙasar nan amma ka tambayi mutanen Jos za su gaya maka waye ɗaya daga cikinsu Jos Plateau nan makotanka za su gaya ma waye ɗaya daga cikinsu an kai su kotu an zartar da hukunci lalle sun yi laifi sun saci kuɗi sun yi kaza sun yi kaza mai gaskiya ya fito ya ce ya wanke su saboda gaskiyarsu don haka a fitar da su su tafi gidajensu saboda tsabar gaskiya da yake da ita ba yadda za ka yi da ni layya ka ta saurari ni in ya ma ka ɗauka in ba ka ilbe maka ba shikenan amma ni dai sai na faɗa wallahi wannan shine kawai to wannan gwamnatin ta ɗauki himma da gaske so take ta kwato kuɗaɗe a hannun wanda suka sace kuma tana so ta yi aiki da waɗannan kuɗaɗen wajen ganin cewa an yi abin da ya dace yanzu subsidy da aka cire mutane suna ta ihu mun fara muku sati biyu da suka wuce cewa wannan subsidy wallahi kar ku daga hankalinku tabbas akwai radadi motoci ba sa yawo yanzu sosai mashina ba sa yawo mai yayi tsada tabbas akwai radadi amma na rantsa da Allah idan abin da gaske aka yi shi to za a wayi gari dama mai tsadar abu ne kai shine baka da kuɗin saya ko ba shine tsadar ba idan miliyan 100 ake da shi in kana da miliyan 2000 zai ma tsada dan me ba za ka je ka saya ba to yanzu za a sabbabar da hanyoyin da za su kawo wadata a cikin mutane ta yadda abubuwan sayan ba za su yi musu tsada ba wannan shine kadai manufar da muka gano ta rike wannan abu amma alhamdulillah ai magana muke da ku kuna raye muna raye kuma mun bar nan in ka ga mun bar ni sai dai idan Allah ne ya dauki rayuwar mu ko mun bar nan za mu bude wani a wani guri za a ci gaba da fada idan abin da muke fada muku yaudara ku muke ko ƙarya muke muku wallahi sai kun tabbatar kai da kuma na fata wannan abin zai zama alheri Babaye Sule Dr. Babaye Sule yace bayan maganar da yana cewa subsidy nan na shekara 13 inda a ce za a yi amfani da shi a wajen titunan kasar nan a kashe su a tituna sai an samar da tituna na kilomita 13,000 da wani abu kuma titi kilomita 13,000 a Najeriya to zai gama da duk wani babban titi da ke kasar nan gaba daya za a gyara idan haka duk inda zaka tafi a kasar nan babu tananin rami ko gada ka hai ba a yi ba yace in ku ne fa za a yi generating da wannan kudin sai an yi generating megawatt 24,000 da wani abu idan aka samu megawatt 24,000 a Najeriya fa ko Saudiya ba ta kai motar nefa ba ko Saudiya ba ta kai motar nefa ba to yanzu kudin an cinye su kuma ba a yi wancan ba ba a yi wannan din ba kuna da PTF da abata ya fitar a dalilin PTF din nan ba wata jiha da bata shaida haka ba haka ne ko ba haka ba Obasanjo yana zuwa ya soke wannan abin da ke munafikin Allah ne kuma an soke baya dawo muku kasar an gane magana da ke ko baya dawo muku kasar saboda haka a gurguje wannan abin muna tata zai zama alheri kama wanda suka sace kudin kasa abu na biyu da suka zo da shi wanda akwai alheri muna tunani a cikin sa shine ba wa dalibai marasa galihu bashin kudi su je su yi karatu a jami'o'i wanda shi ma wannan abun akwai alheri ƴaƴan musulmi nawa ne ba sa iya karatu saboda ba su da halin biya jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu idan aka so da ka'ida aka tabbatar da wannan zai zama mana alheri ko ba zai zama ba zai zama alheri da haka wannan abin nan taimakawa abinikin wato harka ta dalibai wajen jawo alheri a ba su bashi su je su yi karatu kuma wani abin daɗi shi ne a dokar kamar yadda suka faɗa in gaskiya ne ba za ka biya ba sai ka fara aiki tukunna ka samu aikin gwamnati ka fara sannan a fara deducting daga cikin salarinka kuma babu interest a ciki ma'ana ba za a baka 200,000 a zo a ce 350 ake nema a gurinka ba jama'a kuna fahimtar magana wannan idan ya tabbata alheri ne muna addu'a Allah ya tabbatar da shi abu na uku jiya ko shekarun jiya nake gani cewa CBN wato tukullumar kudi na kasa gaba ɗaya matattarar tachas jama'a Chunkus Central Bank ta sahalewa bankuna su sayar da dala a farashin da suka ga ya dace wanda da ba wannan dokar an kuntatawa bankuna kuma sannan an je a can CBN din ana yin rashin gaskiya masu wankakkun kaya da guga a basu ruwa-ruwa don haka a cikin 24 hours wani na iya zama bilonia a 24 hours wani ba shi da kwandara zai iya zama bilonia a minti ɗaya ma ko za a baka dalar baja-baja bozo araha kuma ka zo ka gasa wa mutane aya a hannu ka sayar da tsada kai kuɗi to yanzu an ba wa bankuna ko'ina don haka wannan tsadar dala yana daga cikin illarsa shine tashin hauhawar farashin kaya to yanzu abin zai zama sauki jama'a za mu samu sauki in Allah ya da ko ba za mu samu ba dole mu yi adalci kuma mu faɗi cewa akwai hasashe na alheri mai kyau akan wannan gwamnatin kai wallahi na ji wasu masu ilimi suna tattaunawa suna cewa wallahi su ba su san wannan mutumin he is very intelligent ba sai yanzu nace yanzu kenan da muka ce a zabe shi ba cewa kuka yi mu mutanen banza bane kudi aka ba mu amma yanzu kun fara gane yana da ilimi ya fi tsohon ku ilimi wallahi magana mallam akwai abin dariya akwai abin tausayi ka gani yanzu kuka gane cewa yana da ilimi maganganun da budaji ka zaure aka mai da shi sakarai duk gashi yanzu ana bankado su budaji ka zaure kaman zai yi kuka bawan Allah nan amma sanda suka hana shi zama dan takara suka ma kore shi a jam'iyyar gaba daya dan munafircin kasar nan to yanzu gahe nan duk abin ya zo yana faruwa saboda haka akwai alheri idan wannan abin ya zama su kuma bankuna su tsoron Allah ku sayar da dalan nan idan an ba ku bisa farahi mai rahusa domin an yi muku ne dan kasa ta samu sauki shinkafa ta sauka gari ya sauka komai ya sauka musamman bankunan mu na musulunci kuma abin da yasa zai magana akan ku saboda kun mana wani abu mai dadi da ya burge mu shine irin bankin Jais da bankin Taj Bank da kuma menene Lotus Bank wanda yana bangaren Inyamurai Arab abin nan a Yarbawa yana bangaren Yarbawa shi ma bankin musulunci ne waɗannan bankunan guda uku sune kadai aka samu shaida kansu cewa lokacin cashless policy ba su boye kudade ba sun yi ta fito da shi suna bawa mutane dan ka je ka samu zaka wuce Jais ka dauka wani biki ake yi haka ne ko ba haka ba kudi ake samu amma sauran bankuna duk an zarge su da cewa sun yi ta boye kudin suna ba masu guga a riga masu karyayyun huluna ba fa irin tawa ba dan mu ma muna da karyayyun huluna na fata an fahimta so an yi tazargin su da wannan amma waɗannan bankunan guda uku Lotus Bank Jaiz Bank da Taj Bank bankunan mu na musulunci kuma wannan na daga cikin sirrin da yasa muke cewa duk inda aka ce ga harkar juya kuɗi ta musulunci ka je ka shiga ka watsar da na arna ka tafi gurin ko ba komai kai patronizing din musuluncin ka haka ne ko ba haka ba ko ba komai ballantana akwai komai daga ciki ga misali saboda haka bankuna ku ji tsoron Allah in wannan abin ya tabbata to ku saukaka kuma abin zai zama yanzu competition ne zaka je ka sayi da gurgurdan saukin da kowanne banki yayi idan banki tana so ta yi ciniki sai ta saukaka sai ka je ka saya sai ka ga farashi duk ya ruguje sannan dalar America kuma ta shiga uku a Nigeria inda wannan abin ya tabbata ta shiga uku duk za ta rushe anin an so wannan shine dan haka akalla dole ne musu adalci kuma faɗi ci gaban da aka samu dan uwa zamu dakata anan ku yi hakuri Allah ya ƙara muku hakuri da ni nima Allah ya ƙara mu hakuri da ku Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu Allah din ya biya mana bukatun mu na alheri ya Allah wanda suka zo wannan masallaci suka yi hakuri da mu tare da mun tsoyeta Allah duka biya musu bukatun su na alheri Allah duka yaye musu damuwoyinsu da matsalolinsu Allah ka sa aljanna da zan makomar mu tare da su gabaki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum